إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أن هو نامنا جيسوا تأدين مسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjidus Sahaba wanda ke daura da sakatariya ta karamar hukumar Katagum da ke cikin garin Azare a jihar Bauchi. Majalisi ne da muke karatu a littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin na al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahmatullahi alayhi. Wannan majalisi shine na 18 a wannan yammaci na Laraba 21 ga watan Safar hijrar ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wanda take daidai da 5 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya. Idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun shiga hadisi na karshe daga babul mubadarati ila alkhairat, babin da yake kwadaitarwa kan gaggawa zuwa ga ayyuka na alkhairi. Hadisin da muke karatu cikinsa wanda ba mu kare bayani kan hadisin ba, hadisi na 94 wanda shine hadisi na karshe daga babin wanda aka samo daga Abu Huraira, Allah madaukakin sarki yarda da shi. Bayani ya gabata kan kaso mai yawa na wannan hadisi dan karshen hadisin ne ba mu kammala ba, lokaci ya kure mana. Hadisin da Abu Huraira ke bada labari cewar ranar yakin Khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewar lallai tabbas hakika gobe zai bayar da tuta ga mutumin da yake son Allah da manzonsa, a wata riwayar kuma Allah da manzansa ma suke son sa, wadda a hannunsa Allah zai bude garin Khaybar, a hannunsa Allah zai sa ayi nasara ayi galaba akan Yahudawa na garin Khaybar. Dama kamar yadda muka yi bayani, al'ummar da take rayuwa a Khaybar al'ummar Yahudawa ce. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ga wannan al'ummar domin ya yake ta sakamakon yadda ita ma aka hada kai da ita aka zo Madina dan yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine dalilin da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je da nufin yakar su. To amma gabanin a yake su din Annabi yake bayyanawa cewar gobe idan Allah ya kai mu yace tabbas zai bayar da tuta ga mutumin da yake son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa suke kaunarsa, sa'annan Allah zai bude Khaybar a hannunsa, ma'ana a hannunsa za a yi nasara, a hannunsa za a ci Khaybar da yaki, a hannunsa ne za a kwace iko na Khaybar daga hannun Yahudawa ya koma hannun musulmi. Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki yarda da shi yace tunda yake a rayuwarsa bai taba sha'awar shugabanci da jagoranci ba sai a wannan rana, saboda yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafo jerin falala ga wanda za a ba mu wannan jagoranci na mayakan da za su bude kai bara. Yace sai na dinga bayyana kaina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fatan a kira ni a bani wannan ragama na jagorantar mayakan da za a bude kai bara tare da su. To a wannan dare mutane sun kwana suna ta kutsawa cikin nazari da tunani dangane da wanda za a ba, da hasashe dangane da wanda za a ba. Kowa yana fatan ina ma a ce shi za a bawa, kamar wannan bayani a makon da ya gabata mun yi shi, da gari ya waye suka hallaru gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa yana fata a bashi. Wasu suka zo gaba-gaba, kuma suka zo da wuri-wuri suka yi sammako, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ya yi sammako kuma yana gaba bari in bashi. Da yawa an samu wanda suka yi haka, fatan kowa a bashi, duk da cewar basa kaunar shugabanci, basa sha'awar ta. To amma wannan dube da falala da alkhairai da ke tattare da wannan jagoranci, kowa yake sha'awar ta. Annabi sallallahu alaihi wa sallama budar bakinsa ke da wuya sai ya ce aina Ali ibn Abi Talib, ina Ali dan Abi Talib yake? Aka ce ai yana can, idaninsa suna masa ciwo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka je aka taho da shi. Wannan yana nuna yanda ciyan idan yayi tsanani, saboda zuwa da kansa ma ya gagare shi. In har sai an aika an taho da shi, kenan yana fama da matsanancin ciyan idan. Lokacin da aka zo da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tofi cikin idaninsa, sai ya warke kamar bai taba ciyan idan ba, sai danka masa tuta. Dama wannan ɗabi'a ce ta Larabawa, duk wanda zai fita yaki yana rike tuta, sannan kowace kabila tana da tutar da aka santa da shi. Yanzu idan mun dauki kasar nan tamu ta Najeriya, ai akwai tutar da duk inda ka ganta a duniya ka san wannan ta Najeriya ce. Akwai tuta ta kasar Ghana, duk inda ka ganta a duniya ka san wannan tutar ta Ghana ce. Tutar kasar Saudiya, a duk inda ka ganta a duniya ka san wannan ta Saudiya ce. To wannan haka abun yake a zamanin baya, duk kabilar da ta kai ta kawo to tana da tuta da aka santa da shi. Idan an tashi fita yaki za ta fita da wannan tutar tata, duk inda aka ga tutar an san wannan kabila kaza ce. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana da tutarsa, a duk lokacin da ya zo fita yaki wannan tutar yake rikewa ya fita da ita. Duk inda aka hango wannan tutar an san wancan tawaga ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya danka wannan tutar a hannun sayyidina Ali, yace masa ka tafi cikin nutsuwa, ka tafi a hankalinka har ka je ka sauka a sansaninsu, kuma in ka kama hanyar ka ta tafiya banda waige banda juyowa. Wannan nasihohin da annabi ya masa kenan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ya karbi tuta ya tafi kadan mai nisa ba, sai ya dago muryarsa yana cewa ya Rasulullah akan me zan yake su, tunda ana annabi wasiyar da ya masa ka tafi a hankali har ka je ka sauka a sansanin Yahudawa. To amma akan me zai yake su, ya fara tafiya sai ya tsaya ya daga muryarsa ya Rasulullah akan me zan yake su. Bai juyo ba, saboda annabi ya ce masa kar ka juyo. Bai juyo ba, amma yana so ya ji ƙarin bayani dangane da akan me zai yake su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yake su har sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, kuma annabi Muhammadu manzansa ne. In har suka aikata haka, to jininka, jininsu da dukiyarsu sun hanu gare ka, ma'ana kar ka taba musu jininsu, kar ka taba musu dukiyarsu. Annabi ya ce masa mutum ɗaya ya shiryu a sababinka, wannan ya fi maka alkhairi akan a ce an cika maka duniya da jajayen raƙuma. To wannan gabar anan muka tsaya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa idza fa'alu dhalika, idan ka je ka kira su zuwa ga shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, suka yi wannan ma'ana sun shaida Allah shi kadai yake abun bauta, ba za su bauta ma kowa ba sai Allah, sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sun shaida cewa shi ne manzo na Allah, duk abin da za su bauta wa Allah da shi annabi ne ya zo da shi, wannan cikar shaidawa cewa shi manzo ne na Allah. Ya ce faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, anan muka tsaya, sun hana maka jininsu da dukiyoyinsu matuƙar sun faɗi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sai annabi ya ce illa bihaqqiha, wannan gabar kanta za mu tashi cewa illa bihaqqiha, me annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi da cewa illa bihaqqiha? Haqqiha din nan lamirin zai koma kan menene? Ina fata mun gane. In har suka faɗi kalmar shahada guda biyu, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, annabi ya ce mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, sun hana maka jininsu, ma'ana sun hana maka ka taɓa jininsu, sun hana maka ka taɓa dukiyarsu. Kenan wannan yana nuna ba a taɓa jinin musulmi, haramun ne taɓa jinin musulmi, tunda annabi ya ce fa idza fa'alu dhalika faqad mana'u minka dima'ahum, in har suka aikata hakan ma'ana suka faɗi kalmar shahada, sun hana maka ka taɓa musu jininsu, kenan karka ko rauni karka musu ballantana ya kai ga kisa. Sannan wa amwalahum, kuma dukiyarsu sun hana maka ka taɓa musu dukiyarsu. Kenan wannan yana nuna babu wani abu da zai sa a taɓa jinin musulmi matuƙar ya faɗi shahadatu an la ilaha illallah, a shi yasa annabi ya ce illa bihaqqiha, sai in an ba da haƙƙin shahadatu an la ilaha illallah. Malamai sun yi fassara guda biyu a wannan gabar. Faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama illa bihaqqiha, fassara ta farko suka ce sai bayan mutum ya faɗi shahadatu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, kuma ya kiyaye haƙƙoƙin wannan kalmar shahada guda biyu, shine ma'anar wannan, ita ce ma'anar illa bihaqqiha, sai da haƙƙinta, haƙƙin la ilaha illallah. Wacce ce haƙƙin la ilaha illallah? Haƙƙin la ilaha illallah malamai suka ce ya zamanto bayan ka faɗi la ilaha illallah ɗin, wacce tana ƙunshe da sharuɗa guda bakwai, suna daga ƙarƙashin haƙƙinta, ma'ana wanda zai cika haƙƙin la ilaha illallah na farko ya zama ya cika sharuɗanta, wannan zai shiga ƙarƙashin illa bihaqqiha. Sannan kuma cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi illa bihaqqiha ba wai kawai ya zamanto an faɗe ta da baki ba, iya faɗinta da baki ba zai wadatar ba, sai an yi aiki. Wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin, mutum ba zai ce la ilaha illallah ya zauna baya sallah, mutum ya ce la ilaha illallah ya je ya yi kisa, sai ai tunda na ce la ilaha illallah an ce a kare jini na, sai ya je ya kashe wannan ya soki wancan, kaga anan gurin bai cika haƙƙin la ilaha illallah. Kenan illa bihaqqiha, sai ya cika haƙƙin la ilaha illallah, ya jininsa zai zama an kare masa, dukiyarsa za ta zamanto an kare masa, ya zamanto ya cika sharuɗanta. Na biyu kuma ya zamanto duk wani abu da zai sa a taɓa jininsa ko ya sa a taɓa dukiyarsa ya ƙaurace masa. To wannan shine abin da annabi yake nufi illa bihaqqiha a fassara ta farko da malamai suka yi. Sharuɗan la ilaha illallah kuma malamai sun ambace su guda bakwai. Sharaɗi na farko suka ce daga cikin sharuɗan la ilaha illallah dole ne ya zamanto ka san ma'anar la ilaha illallah. kar ya zama kana fadin la ilaha illallah amma ka jahilci ne cece ma'anar la ilaha illallah. Kuma wannan shine yanayin galibi daga cikin al'ummar wannan zamu. Mutum zaka ga yana fadin la ilaha illallah yana zuwa gurin boka, yana fadin la ilaha illallah yana gurin zuwa gurin matsubbaci, kuma yana fadin la ilaha illallah da shi za a yi sallah, da shi za a yi azumi, yana fadin la ilaha illallah amma yana aikata abubuwan da suka yi karo da la ilaha illallah. Haka wannan bai fahimci la ilaha illallah ba. Su mushrikai na Makka tunda sun san ma'anar la ilaha illallah, ai nan ne da aka ce su faɗe ta sai suke cewa a ja'alil alihata ilahan wahidan da qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatana li sha'irin majnun innahum kanu idha qila lahum. Allah ya ce su sun kasance mushrikan Makka in an ce musu la ilaha illallah yastakbiruna sai suna dagawa da girman kai, tunda sun fahimci mecece ma'anar la ilaha illallah. Martanin da suke mayarwa shine a inna latariku alihatana, shin yanzu zamu bar allolinmu da muke bautawa? Kun ga kenan sun fahimci ma'anar la ilaha illallah, ka kaurace ma duk wani abun bauta. To da yawa wani zaka samu yana fadin la ilaha illallah kuma yana bauta ma wani Allah amma yana fadin la ilaha illallah saboda ya jahilci mecece ma'anar la ilaha illallah. Amma su tunda sun san ma'anar la ilaha illallah da suka tashi basu ce a ba za mu ce ba, sai da aka ce su ce la ilaha illallah sun fahimci cewar in har suka fadi to dole ne fa duk abin da ya karo da la ilaha illallah su kaurace masa. Sai su ce a inna latariku alihatana, shin yanzu mu za mu bar allolinmu? Kenan fadin la ilaha illallah na hukunta su bar allolinsu su koma wa Allah shi kadai. Sannan a wani guri Allah ya ce sai su ce a ja'alil alihata ilahan wahidan, in an ce su ce la ilaha illallah sai su ce za a sa alloli da yawa da muka saba muke bauta musu, suna bauta alloli guda 300, 360, 400, kuma yanzu a ce duk su yi watsi da su su zo suna bauta Allah shi kadansa. A ja'alil alihata ilahan wahidan, alloli da yawa da muka saba bautawa, iyayenmu suka saba bautawa, kakanninmu suka saba bautawa, duk yanzu a jibge su a gefe a zo a rike abun bauta kwaya ɗaya kawai. Suka ce inna hadha la shay'un ujab, wannan abun mamaki, ta yaya gamu da alloli da yawa ka bauta mu wannan, in kaga dama gobe ka bauta mu wannan, antuma ka bauta mu wannan, kuma duk a ce a rufe su a zo a takaita da bautan Allah kwaya ɗaya. Wannan duka suna mai da martani ne da aka ce su faɗi la ilaha illallah saboda sun fahimci ma'anar la ilaha illallah. Kenan wannan ƴan uwa yana nuna da yawa daga cikin musulmai a yau yanda mushrikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suka fahimci ma'anar la ilaha illallah, da yawa musulmai a yau basu fahimta. Ma'ana mushrikan zamanin annabi sun fi musulman wannan zamani fahimtar ma'anar la ilaha illallah. Saboda in har ka fahimci ma'anar la ilaha illallah kuma kana fadin la ilaha illallah, to duk abin da yayi karo da la ilaha illallah zaka kaurace masa. Amma su yanzu sun ci su faɗi la ilaha illallah saboda in har suka faɗa dole ne su ƙauracewa abubuwan da suka yi karo da la ilaha illallah, to su kuma ba za su bari ba. Wannan yasa suka ci faɗi. Mu kuma a yau da yawa za su faɗi la ilaha illallah amma kuma a lokacin da suke faɗi suna aikata abubuwan da suke warware la ilaha illallah. To wannan malamai suka ce yana daga cikin ma'anonin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama illa bi haqqiha, sai da haƙƙinta, ma'ana sai an kiyaye mata sharuɗanta. Idan an kiyaye mata sharuɗanta to a nan ne fa jinin mutum zai haramta a taɓa, dukiyar mutum za ta haramta a taɓa. Wannan sharaɗinta na farko kenan. Sharaɗinta na biyu, mutum ya zama yana da yaƙini bisa ga wannan kalmar da ya faɗi, kar ya zama yana samun kokonto ko shakku cewa Allah ko shi kaɗai ne, abun bautan ko shi kaɗai ne, a ya samu yaƙini 100% cewa babu wani abun bauta bisa cancanta sai Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan aikinsa ne, ba zai bauta wa Allah madaukakin sarki ba sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Sharadinta na uku, mutum ya karbe ta hannu bibbiyu. Sharadinta na uku, mutum ya jawo 100 bisa 100 gungurungum dinsa zuwa gare ta, ya koma gare ta gabaki daya sharadin ta na biyar mutun ya gaskata ta kar ya karkarta ta sharadin ta na shida mutun ya zama yana da ikhlasi cikin kalmar la ilaha illallah sannan sharadin ta na shida na bakwai ya zama yana kaunarta yana ji a ransa yana kaunar Allah shi kadansa yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana ji cewar shi kadai yake dan sakon Allah subhanahu wataala shi kadai yake dan aikin Allah madaukakin sarki wannan fassara ta farko kenan da wani sashe daga cikin malamai suka yi cewa illa bihaqqiha fassara ta biyu kuma da wasu daga cikin malamai suka yi cewa illa bihaqqiha in mutun ya faɗi wannan kalma ta shahada ai ya shiga musulunci ko to jinin sa ya haramta dukiyar sa ta haramta illa bihaqqiha sai da haƙin musulunci ma'ana sai ya keta wani haƙi na musulunci nan ne jinin sa zai halatta sai ya keta wani haƙi na musulunci nan ne dukiyar sa za ta halatta ko kuma idan ya kai wani gati duki wani sashe na dukiyar sa zai halatta yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana cewa la yahillu damu mri'in muslimin sai ce me illa bi ihdai salatin ba shi halarta a zubar da jinin mutum musulmi sai in ɗayan abubuwa guda uku sun faru da shi to wannan zai shiga karkashin illa bi haqqi na farko yace at-tayyibu zani mutum ne aure kuma yazo yayin zina to wannan jinin sa ya halarta kaga wannan haƙƙin musulunci kenan da ya keta na matsayin sa na mai aure da Allah ya ni'imta masa mata kuma ya tsallaka je bi wacce take haram a gare shi wannan ya halatta a zubda jinin sa saboda me ya keta hurumin musulunci wannan ya shiga ma'anan karkashin ma'anar illa bi haqqi na biyu wan nafsu bin nafsi wanda yayi kashe rai shi ma a kashe shi kaga wannan shi ma ya shiga karkashin illa bi haqqi na uku wa tariku li dinihi al mufariqu lil jama'a wanda ya bar addinin sa wanda ya bar jama'a jama'ar musulmi wannan shi ma jinin sa ya halatta to wannan shine ma wannan ita ce ma'anar illa bi haqqi sai dai in mutun ya keta haƙin musulunci da yasa iyaka cewa duk wanda yake kaza a zubda jinin sa duk wanda yake kaza a zubda jinin sa sai mutun ya keta wannan haƙin to anan ne kuma za a taba jinin sa sannan illa bi haqqi ha wanda dukiyar sa ta kai zakka haƙin wannan dukiyar a fitar mata da me da zakka to wannan dukiyar sa bata halatta ba sai in har ta kai nisabi na zakka to nan haƙi na zakka ya hau kan dukiyar sa wannan zai shiga karkashin illa bi haqqi ina fata mun gane ma'anar illa bi haqqi kenan yanzu ƴan uwa za mu fahimci illar zubar da jini illa zubar da jini tabbas yana da hatsari kwarai da gaske a majalisin da ya gabata akwai tambaya da aka bijiro da ita dangane da kama barawan mashin a kashe shi to wannan ya halatta na'am bai halatta ba me yasa na'am ba a hannunka aka sa ba dokar ba a hannunka bane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ra'a minkum munkaran ko fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi kalbi wanda yaga abin ki abin kyama ya hana da hannunsa wai zai iya hana da hannunsa yanzu kai a gidanka zaka iya hana a gidanka da hannunka amma kana da iko a unguwar nan ka hana mutane da ƙarfin wani abu ba ka da iko amma sarki ba sarki yana da iko DPO yana da iko chairman yana da iko saboda waɗannan suna da ƙarfin da za su iya hana mutane na'am ne anguwa to ne anguwa ma tunda kalmar sa a bar sauraro ke shi ma zai iya hanawa iya anguwarsa ko iya anguwarsa to kenan ƴan uwa zamu fahimci cewar a abin mutum a kashe saboda abin mutum a kashe saboda ya saci mashin kamar wannan ya keta hurumi na addinin musulunci sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba ko akwai dalilai da mutane suke bayarwa guda biyu a wannan gabar dalili na farko suna cewa su ma barayin mashinan in sun kama kisa suke to saboda haka yanzu in an kashe su kamar ramuwar gayya ce wannan dalili na farko ke dalili na biyu idan an danka su wa hukuma tunda ai hukuma ita take da hurumi ta dauki mataki akan su idan aka danka su ga hukuma batta daukan matakin yadda ya kamata sautari da dama akan kama barawon mashin wata kili yayi ma ne mashin din rauni ko kuma ma ya salwantar da rayuwarsa hukuma ta kama shi ko a danka shi ga hukuma ya dan zauna dan wani kankanin lokaci shikenan kuma sai maganar ya saraya ya tafi ya lalace kuma sai ka ganshi ya dawo yana harkokinsa kamar kowa watakil ko a kai shi gidan yari yayi yan watanni ko ya shekara shikenan daga nan kuma sai ya fito ya ci gaba da al'amuransa to sai suke ga kamar hukuma ba ta daukan mataki to su gara kawai su dauki matakin da kawunan su ne zamu ce amin na'am shine na'am aga na'am to yanzu misali mutane in sun dogara da waɗannan hujjoji ya halatta su dauki wannan matakin to ya mutane za su yi kace wanda suke kashewan maganar tasa tana da ma'ana ban sani ba ko kun fahimta na'am yanzu misali kaddari mutumin da ya zo satan mashin sai da ya kashe wanda zai saci mashin din a gurinsa ya sace mashin sai wasu suka kama shi su ma sai suka kashe shi yanzu fa hisabi ne kan hisabi kun san dalili ai su da suka kashe shi din kisansa ba a hannunsu yake ba saboda haka zai zama su ma sun yi kisan kai idan yanzu an yi masa hisabi da wanda ya kashe kuma ya sace masa mashin shi ma za a masa hisabi da wanda suka kashe shi abin zai ta hauhawa ne ina fata mun gane to saboda haka jinin dan adam yana da kima yana da kyau matasa su duba wata hanyar daban da za su bi wajen ganin an magance satan mashin da kashe masu mashina musamman yan ataba su suka fi shiga wannan hatsari ana samun wasu wanda ba su ba su shiga amma kaso 70 cikin 100 yan ataba sun fi shiga wannan hatsari to tunda zaka tarar galibi yan ataba suna da kungiyar su to yana da kyau ita kungiyar tunda akwai jagoranci karkashinta ta duba ta ga me ya kamata ta yi saboda haka tar kungiya ce wacce take da karfi ta yi rijista gwamnati ta san da zamanta a duk lokacin da aka kashe dan ataba to su tsaya tsayin daka sai sun karba masa haƙƙinsa To kun ga idan an dauki wannan mataki za a kawo ƙarshen kashe-kashe da ake ba gaira ba dalili. Saboda ƴan uwa wani abu da muke rena shi fa sai ya zo mummuna matsala a rayuwa. Yanzu kamar yadda na gaya muku a majalisin da ya gabata. Sati biyu da suka wuce. Zan tafi Kano a nan Kujuru ko? Ran abawa na Kujuru wallahi da idanuna na ga mutane guda biyu suna ci da wuta. Da idanuna na ga suna ci da wuta. Hannun ɗaya gashi nan a sama. Ake cewa ai barayin mashini. Wallahi jikina sai ya hau bari. Ran Lahadi. Lahadi da kusan guda biyu ko uku da suka wuce. Guda biyu. Wallahi jikina sai ya hau bari. Ga su nan a tsakiyar titi an banka musu wuta suna ta babbaka suna ci. Shi ya samu ya gudu. To daga baya da na ji labarin su ma abin da suka yi sai na dan samu dan saukin raɗaɗi da nake ji a cikin zuciyata. Da suka haɗu yadda na ji labari. Da suka haɗu da mai mashin ɗan a caɓa suka yi ƙoƙarin karɓa ya yi taurin kai. Ba zai ba su ba sai suka daɓa masa wuka a wuya. Jini yana kwaranya ya fito yana neman agajin mutane. To shi ne aka bi bayansa aka kama su ta nan sai na ɗan ji dama-dama. Da na ji su ma ga abin da suka yi niyya sun yi niyyan kashe shi ne. Ya ma mutu ko? Ya ma mutu. Kaga sun kashe shi. To ne shi yake harzuka mutane. Shi yake tunzura mutane. To kuma in sun tashi ɗaukar dokar sai su yi abin ya wuce gona da ɗi. In ji Bahaushe. To alal haƙiƙa wannan shawarin kamar zai fi. Wannan a matakin su ƴan ataɓa kenan. To wanda kuma baya cikin ƴan ataɓa ba. Ai muna da jagorori daban-daban a gari. Akwai shugaban ƙaramar hukuma, akwai mai martaba sarki, duka kuma ba wanda zai so a cikin su a ce an zubda jinin al'ummarsa. Ga DPO. To yana da kyau matasa su kokarin bibiyar waɗannan waɗanda su ne garin ke karkashin ikon su da kulawar su. A duba a ga wani mataki ya kamata a ɗauka ga duk wanda ya yi kisan kai bayan ya ƙwace abin mutum. Ta yiwu idan an yi hakan a samar da maslaha amma ya fi a kan ana kamawa a kashe saboda a ranar akwai wani da ya kawo mana wani bayani. Cewar an kashe wanda shi ba ma ɓarawon. Shi ba ɓarawon ba ne kuma bai ci ba bai sha ba aka kashe shi ana ɓarawon mashin. Ya ari mashin ne na abokinsa zai je gona. Ana sallah ya tsaya ya shiga aka yi sallah da shi. To tunda mashin ɗin ba nasa ba ne, ai ba lallai zama ya san mashin ɗin ba. To da ya fito sai kan wani mashin daban ya ɗauka shi ne, sai aka yi kansa ɓarawo-ɓarawo aka kashe shi. Sai kuma aron mashin ya yi gurin abokinsa. To kaga wannan a je a ce wa Allah. To kaga ire-iren waɗannan ta'asa idan misali da doka ce ita ba za ta yi haka ba sai ta yi bincike, ta tabbatar. Cewa da gaske ɓarawon mashin ɗin ne sai a duba a ga wani mataki za a ɗauka a kansa. To amma dama doka a duk lokacin da ta zama a hannun ɗaiɗaikun mutane an dinga ta'adi. An dinga ta'adi. Ana kato ɓara. Ana kwafsawa. Ana zaluntar wanda bai ci ba bai sha ba. To tana da illoli irin nata. Ɗaukan doka a hannu. Kenan abin da yake wajibi ga matasa su zauna su yi nazari su duba su ga wata hanya ta dace wajen magance wannan aika-aika na satan abin mutum da kuma kashe shi. Kuma hakan zai samar da maslaha idan an haɗa kai da jagorori na gari. Saboda taɓa jinin musulmi ba ƙaramin girma yake da shi gurin Ubangiji ba. Yanzu in kun kama ɓarawon mashin kun kashe shi to tambaya a nan gurin. Da kuka kashe shi waye kashe shi? Ina fata mun gane. Bai kashe kowa ba shi sata ya zo yi. To kuma ko da hukuma ce ta kama shi Allah bai hukunta a kashe shi ba. Cewa aka yi wasariku wasarikatu faqta'u aydiyakum. Barawo namiji da barauniya mace menene hukuncinsu a yanke hannayensu. Wannan dokar da Allah ya tanada ke. To hatta ita kanta hukuma inda za ta kashe shi ba bisa dalili wanda shari'a ta yadda da shi ba ta yi zalunci. Ballantana ɗaiɗaikun mutane. To wannan abu ne da dole ne matasa su sake nazartarsa nazari wanda yake na basira. Nazari na ilimi ba nazari na jahilci da kuma harzuka ba. Wannan baya haifar da ɗa mai ilimi. dan zai iya yuwa aika aika da matasa suke da sun kama su kashe da sun kama su kona zai yiwa wannan yasa Allah ya fushi ya hana mu ruwan sama saboda wannan abu ne wanda ya saba masa subhanahu wataala Allah madaukakin sarki annabi yake ba mu labari cewar gusar da duniya da abin da ke cikin ta yafi sauki gurin Allah akan a gusar da ran mumini kwada Sayyidina Umar yake cewa da mutanen alƙarya guda za su yi taron dangi wajen kashe mutum ɗaya didda sai ya kashe shi saboda kimar rai a gurin Allah subhanahu wataala ɗan uwa kar mu dauki rayukan mutane ba su da kima a lokacin da muka dauki rayukan mutane ba su da kima to anan kuma za mu kusata Ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe mu jarrabawai wanda ba za mu iya dauka saboda haka dan mu zauna lafiya kuma Ubangiji subhanahu wataala mu samu sassauci gurin sa mu kiyaye dokokin sa wannan hadisi da muka karanta dan uwa a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hisabuhum ala Allah hisabin su na gurin Allah subhanahu wataala na'am na'am wannan shawarin naka yana da ma'ana dama shi yasa a samu irin post ne kaga ya bada shawari mai ma'ana kuma wanda zai tasiri yadda ya kamata yana fara magana na fahimci ina ya dosa yanzu idan aka kama mai irin wannan aika aika aka danka su matasan ya kamata maimakon su je su kashe shi su ta bibiya abin har sai an kai ga gaci to amma ana danka fa shikenan kowa kama gaban sa kuma wannan bayanin yana da ƙarfi sosai kuma yana daga cikin shawari da inda za a dabbaka su ya fi a kan a ɗauki dokar da hannu. Kenan? Kenan mun fahimci wannan bayani za mu iya cewa rashin ɗaukan mataki da hukuma take mu ma da sakacinmu kenan laifin ba iya hukuma ba ce mu ma da laifinmu yadda muke ko oho ko in kula idan an mika shi kenan ko ai ko kar ai ba mu damu ba to kaga wannan ba karamar mafita bace wannan kudubar da aka yi ta yi wa mutane kuma suka hau kai suka zauna amma kaga ga misalai nan ka ba mu misali ga misali can Umar ya ba mu to wannan abin da ya kamata matasa su ke yafi akan kisan ma wanda yake haramtaccen kisa ce ne a kona mutum wannan haramtaccen ko kafiri ba a yarje maka ka kona shi ba ballantana musulmi dan uwanka musulmi to kaga wannan dole a yi ta jan kunnensu ana musu nasiha ana karanta musu ayoyi da hadisai ana nuna musu karantarwar addinin musulunci ba haka yake dan uwa wannan hadisi yace rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito hadisin karkashin sa za mu dauke darussa da fa'idoji guda biyar darasi na farko da za mu dauka karkashin hadisin za mu fahimci falala ta sayyidina ali saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa yana son Allah, ma'ana yayi sheda sayyidina Ali cewa yana son Allah, kinga wannan falala ce mai girma. Sannan ya masa sheda yana son manzon Allah, wannan falala ce mai girma. A maka sheda kuma shedar daga bakin da baya ƙarya, as-sadiqu al-masduq, ne gaskiya abun gaskatawa yayi sheda sayyidina Ali da soyayya ga Allah da soyayya ga manzon Allah, wannan falala ce mai girman gaskiya. Sannan kuma har ila yau Allah da manzansa suna ƙaunarsa, wannan ma falala ce. Sannan har ila yau kai bara za a buɗe ta a hannunsa. Kenan hadisin ya fito mana da falala guda uku na sayyidina Ali. Falalarsa ta farko ƙaunarsa ga Allah da manzansa, wannan falala ce mai girma. Ba kowa ke zama cikin masu ƙaunar Allah da manzansa ba sai mu'min. Yana wannan na nuna mana imanin sayyidina Ali mai ƙarfi. Na biyu, Allah da manzansa suna ƙaunarsa saboda shi mutumin kirki. Allah baya son mutumin banda, la yuhibbul mufsidin, la yuhibbul kafirin. Allah baya son masu barna, wallahu la yuhibbul fasad, kuma baya son barna. La yuhibbul kafirin amma yuhibbul muhsinin, yuhibbul muttaqin, a gurare da dama. Allah ya bayyana cewa yana son masu kyautatawa, yana son masu takawa, yana son masu imani. Kenan sayyidina Ali ya sukunta da waɗannan siffofin, shi yasa Allah yake kaunarsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kaunarsa. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci yadda Ali ya kai makwara wajen zartar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin. Annabi a cikin hadisin da ya zo ce masa yayi imshi wala taltafit, kama hanyarka ka tafi cikin sansanin Yahudawa, karka yi waige, karka juya. Sayyidina Ali yana da fatawa da yake sayo manzon Allah. To amma dube da annabi ya ce masa kar yayi waige, bai yi waige ba amma yayi fatawarsa. Da ya fara tafiya sai ya tsaya, sai ya ɗaga sautinsa, bai juyo ba saboda annabi ya ce masa kar yayi waige. Wannan ɗabi'a ce ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Duk wani abu da ya zo daga gurin annabi na umurni ba sa wasa da shi. Sannan kuma duk wani abu da ya zo daga gurin annabi na hani, ƙaurace masa suke yi. 100%, ko da hanin ba na haramci ba. Sabanin mu a yau za a ce maka annabi ya hana ka, za ka ce a to ai makaruhi, annabi ya hana aske je mu, sai ka ce to ai makaruhi. A asu sahabbai, in dai an ce annabi ya hana, to an gama, an gama kamar an yi ruwa an ɗauki. Annabi ya ce ayi kaza, da rawar jiki za su, yanzu kuma za su yi ba jiki. Wannan ɗabi'a ce da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama suka tafi akai. Fa'ida ta uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci yadda sahabbai suke ƙoƙarin duk abin da za su yi su tabbatar abu ne wanda ya tabbata. Duk abin da za su yi abu ne wanda ya tabbata. Ta ya muka fahimci haka daga hadisin? Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya ba da wuƙa da nama hannun sayyidina Ali ba, ya je buɗe kaibara, ai sai ya ta buɗe kaibaransa, amma sai da ya tsaya ya fatawa don ya ji ya ya kamata ya yi abin da annabi ya fi so ya yi, abin da Allah ya fi so ya, saboda kar ya je gaban kansa ya kuskure. To mu kuma yanzu za a kawo maka hadisin ma, in ya yi ya saba da aqidar da kake kai ko ra'ayin da kake kai, sai kai kokarin bauɗe masa, ko kai kokarin samu wani abu da zai sama maka mafita. A su ba sa haka, abin da suke shine suna so su samu abin da ya tabbata daga Allah, abin da ya tabbata daga manzon Allah, sai su rungume shi su yi aiki da shi. Abu na biyar, fa'ida ta hudu ko da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, kenan za mu fahimci ya halatta mutum ya bada garanti zai aikata kaza gobe, bai ce insha Allahu ba. Annabi cewa yayi la uqiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu yaftahu Allah ala yadayhi. Wannan abinda annabi ya faɗi kenan, amma bai ce insha Allah, yace la uqiyanna. Ma'anar la uqiyanna ita ce wallahi gobe tabbas zan bada tutan nan ga mutumin da yake san Allah da manzansa Allah zai bude a hannunsa, amma annabi sai bai ce insha Allah. Kenan kai ma karkashin wannan ya halatta kace gobe zan yi kaza ba tare da kace insha Allah ba. To me yasa annabi ya faɗi na shi annabi tunda ana masa wahayi zai iya yiwa ma cewa da yayi zai bada tutar zai iya yiwa ma wahayin aka masa. To tunda wahayi aka masa kaga wahayi kuma ba shakku ciki, dan annabi yayi rantsuwa kuma ya bada garanti ya bada tabbas cewar zai bada tuta ba tare da ya ce insha Allah ba. Wannan dama abu ne wanda yake yankakke in har wahayi aka masa. Ina fata mun gane. Sannan in ma ba wahayi aka masa ba, Allah masa shaidar cewar la yantiqu anil hawa, kuma sai Allah ya ce in huwa illa wahayi. To sai sa wasu daga cikin malamai suke ga cewa da yayi zai bada tuta kuma har yayi rantsuwa cewa gobe zai bada tuta kuma bai ce insha Allah ba, wannan na nuna kamar wahayi aka masa. Don wahayi aka masa ai kaga magana ya kare kankat an yi an gama. Fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci falalar wani ya shiryu a halinka. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sayyidina Ali bi an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, duk da cewa a wannan riwayar wannan lafazin bai zo ba, amma lafazin ya zo cikin Bukhari da Muslim. Annabi ya ce masa li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, da ya tura shi kai bara ya ce ya kira su zuwa ga musulunci, ya kira su zuwa ga la ilaha illallah. Sannan kuma fa ya sani mutum daya ya shiryu a sababinsa, wannan ya fi masa alkhairi akan a ce an cika masa duniya da jajayen rahuma. Kenan mutum daya tak ya shiryu a hannunka, wannan ba karamin alkhairi ba. Karka ce ai masu fadakar da mutane da jan hankalin mutane ai sai malamai, kai ma kar a barka a baya. Yi kokari wani ya fahimci wani abu a sababinka. Shiryuwar shin shiga musulunci ake nufi, ko kuma shiryuwa da yana wani abu da bai dace ba, musulmi ne amma da yana wani abu da bai dace ba a sababinka ya gane kuskure ne ya daina? Wasu malaman suka ce duka ya gane sawa'un mutum ya shirya a hannunka da kafiri da yanzu ya zama musulmi, ko kuma da mutumin banza ne yanzu ya zama mutumin kirki a sababinka. Kowanne ya faru a sababinka, wannan ya fi maka alkhairi akan a ce a cika maka duniya da jajayen raƙuma. Kenan ba ƙaramin ƙoƙari malumanmu suke ba na faɗakar da mutane da nusar da mutane ta yadda za ka samu da yawa sun shiryu a sababin su. Sati uku da suka wuce ko wata ɗaya na shiga mota daga tasha na nan na Azare, babbar tasha, zan je Bauchi. Sai na ji direban sai ya sa wa'azin Sheikh Fantami. Wa'azin kuma daga ji ka san irin tsofin wa'azi ne, shekaru 20 da wani abu baya. Sai na ji wa'azin wani gogi yake yi wa, kuma wa'azin duk nigan da ya ji zai kama hankalinsa. Wallahi wani gogi yayi wa wa'azin har yayi wa'azin ya kare, kuma duk nigan da zai ji zai kama hankalinsa. To kaga kenan malumanmu cikin ikon Allah mutane da yawa sun shiryu a hannunsa. Shi yasa wani mawaki jahilin mawaki, akwai wani mawaki jahilin mawaki cikin mawakan Kano din nan da yayi waka yayi zambo wa Sheikh Fantami, yayi habaiti wa Sheikh Fantami, jahilin mawaki wanda addininsa ba shi da kima a gurinsa. Malami ne karantar da addininka addinin musulunci, malami ne ka shaida malami ne, kuma yana cewa malam a wakar tasa. Ya yadda malam ne, kuma yana amfanarwa yana karantarwa, amma hakan bai hana shi ya ci zarafinsa ba, bai hana shi ya aibanta shi ba. kamar wannan yana nuna addinin nasa ba shi da kima a gurin sa. Yanzu ɗan uwa mu duba kristoci da muke zaune da su, kristoci da muke zaune da su a ƙasar nan, wane ne yake fitowa ya caccaci pasto ɗinsu? Pastocin nasu ba sa siyasa ne, suna siyasa amma ba sa caccaka su, ba ma siyasa ba, aje ma batun siyasa, fasadi ma suna yi a cocin ma suna fasadi, amma ba za ka taɓa ji wani ya fito yana caccakar su ba, sai mu musulmi marasa tarbiyya. Wallahi ina ji na ce wannan mawaƙin ba shi da tarbiyya, sannan jahili ne. A ce wai malaminka mai karantar da kai addinin musulunci shi za ka fuskanta da irin waɗannan lafuzza? Malaman nan da su ne Allah maɗaukakin sarki yake tsame bayansa daga wuta zuwa aljanna, tunda idan da al'umma za su zauna cikin jahilci aikato ɓara za a yi ta yi, kuma daga ƙarshe a faɗa cikin azabar Allah. Akwai hadisi da aka samo daga Ibn Abbas, Allah yarda da shi da babansa, wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari akan al'ummar da ta gabaci wannan al'umma, cewa an yi wani mutum ɗan sara suka, ɗan boda ake cewa, ko masu cewa sara suka kanawa nan azare kuma boda, ko ɗan boda gwamda kuma suna cewa ɗan kalare, a Kano suna cewa ɗan daba, Bauchi su ce ɗan sara suka, Gombe su ce ɗan kalare, nan azare kuma ɗan boda. To an yi wani ɗan boda wanda ya kashe rai kusan 99, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai imani ya shiga zuciyarsa, sai yake nema ya tuba ga Allah bisa ga wannan aika-aika da ya yi na kashe rai 99, sai ya nemi a nuna masa malami ya je ya masa fatawa. Ai bai ce a nuna masa jahili ba, ya nemi a nuna masa malami ya je masa fata, sai aka yi rashin sa'a. Da aka tashi sai aka nuna masa wani mutum mai ibada, yana killace kansa a bukka, ba dare ba rana kullum yana cikin ibada, sai dai kuma jahili ne, ba mai ilimi ba. Da ya je gare shi sai ya ce, ni ka ganni nan ban yi alheri ba a rayuwata, na ƙarar da rayuwata da abarna da fasadi da kisa, kusan na kashe rai 99. Amma yanzu ina so in tuba, ya zan yi? Ya ce, rai, kisan rai ba wasa ba, rai 99 ka shiga uku ka lalace, kai kan ka kaɗe har guzunka. Sai hankalin mutumin nan ya tashi, sai ga to tunda haka ne ci gaba da aikinsa, mana tunda ba wani hope, ba wata dama da zai iya samu, kawai sai cikata da wannan mutumi ya zama na ɗari. Wanda ya masa wannan fatawar cewa a kai kan ka shiga uku ka lalace, sai ya kashe shi. Yanzu ya kashe rai nawa? Rai 100. Me ya janyo? Jahilci da rashin ilimi, rashin samun malami. Wataƙila ya samu malami da ba a je ga kashe rai na 100 ba, a ƙasar zuciyarsa sai yana ji cewar fa kamar fata wannan fa da aka bashi akwai kuskure ciki, kuma wannan fa kamar ba malami bane fa sosai. Sai ya sake tambaya, akwai wani malamin bayan wannan da ya kashe? Sai aka ce, akwai wani malami a unguwa kaza. Ya ce, a nuna masa shi. Aka nuna masa wannan malami, ya je gurinsa, sai ce shi ya kashe rai 100, kuma sai yake so ya tuba ga Allah, shin akwai damar tuba? Wannan sai aka yi sa'a, malami ne mai ilimi, sai ce akwai damar tuba mana, ai ba mai shiga tsakanin Ubangiji da bawansa, kuma duk girman zunubi Ubangiji yana gafarta. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Kace ya ku bayina wanda suka yi barna da ta'asa wa kawunansu, suka yi masha'ansu, la taqnatu min rahmatillah, kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah. Ka ɗauka cewar kai kan yanzu ba yadda za a yi Allah ya gafarta ma, inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a, komin yawan zunubai Allah gabaki ɗayansu yana gafara wa bawa. Matuƙar bawa ya tuba ga Allah, tuba wacce take ta gaskiya, sai ce ba abin da zai hana
ka tuba kuma ba abin da zai hana Ubangiji ya karbi tubanka. Amma yanzu wasiyar da zan maka, wannan gari da kai wannan fasadi gari ne na mutanen banza. Shi yasa ma a karon farko da ka nemi a nuna maka malami, ba a tantance tsakanin malami da mai ibada ba, sai aka kai ka gurin mai ibada amma tantinin jahili. Yace kai maza ka bar wannan gari, ka tafi gari kaza, gari ne na mutanen kirki, ka je ka ci gaba da bautawa Allah a can. Yace nagode, nagode. Ya tattara kayansa ya kama hanyar wancan gari. Yana tafiya bai isa ba, mala'ikan ɗaukar rai ya zo ya zare ransa. To sai mala'iku suka taho na rahama, za su ɗauki ransa su tafi da ita. Na azaba ma suka taho za su ɗauki ransa su tafi da ita. Sai aka zo aka haɗu a guri guda. Ga na rahama nan sun zo da likafanin aljanna, ga na azaba sun zo da likafanin wuta. Kowa yana cewa ran namu ne. Na rahama suka ce ran namu ne saboda yayi tuba ta gaskiya ga Allah. Na azaba suka ce a ba naku bane, namu ne saboda a rayuwarsa bai yi alheri, duk ya karar da ita a barna da ta'asa da zubdaji. Saboda haka mu muka fitan canta mu ɗauki ransa mu tafi da ita. Sai jayayya ta shiga tsakanin ɓangarorin mala'ikun guda biyu, da mala'ikun rahama da na azaba. Allah maɗaukakin sarki sai ya aiko musu mala'ika ya zo a matsayin alƙali ya yi hukunci tsakanin ɓangarorin guda biyu. Wannan mala'ika da ya zo, hukuncin da ya yi sai ya ce, to yanzu bari mu duba garin da ya baro da garin da zai je. Duk inda ya fi kusa da shi, to mala'ikun ma'abota wannan garin za su tafi da shi. An gane wannan bayani? Garin da ya baro garin mutanen banza ne, garin mala'ikun azaba. Garin da zai je garin mutanen kirki ne, garin mala'ikun rahama. Sai aka mala'ikan ya ce a lissafa takunsa a gani garin da ya fi kusa da shi. In ya fi kusa da garin mutanen banza, to mala'ikun azaba su tafi da shi. In ya fi kusa da garin mutanen kirki, mala'ikun rahama su tafi da shi. Da aka lissafa sai aka ga ya fi kusa da garin mutanen kirki da taku ɗaya. Wata riwayar ta ce ai Allah ne ma da kansa ya yi umarni wa garin da zai je garin mutanen kirki ya ce ta matso, ya yi umarni wa garin mutanen banza da ya bari ya ce ta nisanta. Su kuma Allah na musu umarni an yi an gama kamar yankan wuka. Wannan na nuna Allah ya karbi, Allah ya karbi tubarsa. To anan sai da aka lissafa aka ga ya fi kusa da garin da zai je, sai mala'ikun rahama suka tafi da ransa. To a nan gurin ƴan uwa mai za mu fahimta, da wannan malami Allah ya tseratar da bawan nan daga wuta, ba da haka ba da wuta zai shiga. Yanzu wannan mawaki ya manta matsayin malamai, ƙoƙari da suke na tsamo mutane daga halaka, fushi na Ubangiji amma ya sake harshensa kan malamin da ba iya Najeriya nake amfanuwa da shi ba, yammacin Afirka sun amfana da iliminsa, kuma shekara nawa yana karantarwa? Sama da shekara 30. Allah ya san adadin mutanen da suka amfana a san tsinsa a sababinsa, amma wannan jahilin mawakin wai ya rasa wa zai caccaka, wa zai soka, wa zai aibanta, sai wannan malami. Wannan kamar yana nuna mana addininsa ba shi da kima a gurinsa. Ba na tsammani musulmi da addininsa ke da kima a gurinsa, malamin da ya karar da lokacinsa, ya ƙarar da lafiyarsa wajen karantar da al'umma da haska musu yadda za su rabauta gaban Ubangiji, wai a kan siyasa ya zo yana caccakarsa, yana aibanta shi. Na'am? Ban ji ba. A kan kuɗi ko a kan duniya? Lalatacciyar aba. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa darajarta da ƙimarta a wurin Allah da ta kai darajar fuffuken sauro da kafuri bai isa ya sha kofi ɗaya na ruwa ba. A kanta ne ya zo yana rusa. Na lokaci ma yana ɗaga mana. To ni wannan al'amari ƴan uwa ya bani mamaki ƙwarai da gaske. To amma alhamdulillah ƙasanmu ƙasa ce ta musulmi. Wannan jahilin mawaƙi al'umma musulmi sun yi rugdugu a kansu, sun yi ta a kansa, har ma masu la'anta. Kuma wallahi la'antar nan da ake masa yayi taka tsantsan za ta iya hawa kansa. domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ittaqul la'anaini, ku ji tsoron guraben la'anta guda biyu, inji annabi sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana guraben la'anta gurin da zaka je kai abin da zai sa mutane su la'ance ka guda biyu, inji annabi sallallahu alaihi wasallama. Na farko yake allazi yatakhalla fi tariqin nas, wanda zai je yana biyan bukatarsa a hanyar mutane. Misali yazo ya bayan gari, wani yazo ya ka wani tsinan nan ya mana kashi, to nan tsinan nan fa da fadi za ta hau kansa. Wani la'antaccen yazo ya mana bayan gari, an la'antaccen da za ta hau kansa. Kenan gurin da zaka je kai abin da mutane za su tsine maka, ka guji wannan guri, ko ka guji aikata abin da zai sa mutane su tsine maka, ka guji aikata abin da zai sa mutane su la'ance ka. To shi kuma wannan mawaki ya aikata abin da ana ta tsine masa, ana ta la'antarsa. Allah shiryar da shi. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.